الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء وانا مجلسي نقوم شاهد شكما مجالس أمنا تفسير القرآن دميكي wannan wata na Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka yau 14 ga watan Ramadan hijira ta 1445 kuma 24 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya muna cikin suratul Ahzab dai har yanzu zamu tashi aya ta 57 a yau insha Allah amma ga tambayoyi da ƴan uwa kuka turo wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah yace Allah ya ƙara imani da ilimi da tsawon rai mai amfani Allah ya jikan hajjiya da namu iyayen baki daya amin yace mallan tambaya ta ita ce kamar haka shin ya halarta mutun yana da wata kadara kuma yana da buƙatar kuɗi sai su kulla ciniki da wani ya saya bisa kan yarjejeniyar cewa bayan an gama cinikin za a zo a sake ciniki shi wanda ya saya ya sayarwa wanda ya saya a gurin shi kuma ya ƙara riba a kansa shi kuma zai na biyan sa a hankali nagode mallam a sharuwa lafiya wannan shine abinda ake cewa bai'ul wafa wanda malaman Hanafiya suka halatta amma duk sauran malamai ba su yarda da shi ba domin dabara ce ta cin riba hanya ce ta cin riba an fahimci da tambayar ta su take ko mutum yana da kadara sai ya zo ya sayar da ita da sharaɗin cewar bayan ya sayar da ita ga wanda ya saya shi kuma wanda ya saya ya dawo ya sayar masa da kadararsa amma ya ɗora ribarsa a kai sai ya rinka biyansa a hankali a hankali sai ya zama kamar alal misali mutum ne Zaidu yana da gida sai ya sayar da gidan ga Amru miliyan 10 shi Zaid yana buƙatar kuɗi kaga miliyan 10 ta dawo wajensa gida ya koma wajen Amru ko to sai shi Zaid sai ya ce to wannan gidan kuma zan saya daga wajenka a miliyan 11 zan rinka biyanka a hankali saboda haka sai ya zamanto gida ya dawo masa kuma yana da miliyan 10 a hannunsa ko kuma zai biya shi a hankali har tsawon shekara ɗaya ko biyu zai biya shi nawa miliyan 11 saboda haka kamar ya karbi miliyan 10 ne zai biya miliyan 11 lokaci mai tsawo saboda haka ta zamanto mu'amalar kamar bashi ce da riba akai bashi ne da ruwa kamar ya bashi bashi ne to wannan hani da da'a banda ma cewar su hakikaninta shine bashi da ruwa to surar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan ciniki ya hana bai'ataini fi bai'a ciniki biyu a cikin ciniki daya tunda an yi cinikin na biyu an rataya shi cinikin na farko an rataya shi da ciniki na biyu ne inda ba dan ya yadda cewa zai dawo ya sayan masa da gidan ba da ba zai bashi gidan ba tunda kaga ai ko fita daga gidan nasu bai yi ba ya sayar da gidan ya dawo kuma ya ci gaba da zama a gidan to wannan shine ake wannan shine bai'ul wafa wanda malamai suka yawan malamai suka haramta shi amma malaman Hanafiya sun halatta saboda buƙatar mutanen Samarkand akan irin wannan ciniki a wani fatara na tarihinsu saboda ya yadu ana tayinsa sukan ce masa bai'ul amana to wannan shine kuma malaman duniya na yanzu na zamanin nan majma'ul fiqh al-islami suka yi daura akan wannan kuma suka tabbatar da kan cewa wannan ciniki ne wanda bai halatta ba wannan ciniki ne wanda bai halatta ba idan an sayar ma mutum ya sayar da gidan sannan kuma ya karbi haya fatara mai tsawo hayar da za ta tike da mallaka to wannan shi wannan an halatta shi kamar yadda ma'ayir shar'iyya suka halatta idan ya zamanto cewa fatarar hayar mai tsawo ce da gaske yanda wato gidan kimarsa za ta canzu a cikin fatarar kamar shekara 10 ko shekara 5 ko makamancin wannan. Amma dai a wannan sura yanda ya fada a haka, wannan ciniki bai halatta ba a wajen jumhurin malamai, a Malikiya da Shafi'iyya da Al-Hanabila, kuma kamar yadda na ambata shine fatawar, shine qarar, shine matsayi da Majma' al-Fiqh al-Islami, taron malamai na duniya na fiqhu suka dauka suka tsaya akai. To sannan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah ya ji kan hajjia amin. Yace tambaya ta anan ita ce, bayan na haihu ban fara al'ada ba sai da yaro na ya kai shekara 1 da sati 1, wanda sauran yaran da na haifa baya fin wata 8 a 7 zuwa 10 yake dawowa, ya dawo 6 ga wata, sai naga dan kadan ya dawo misalin dugo a bai fi misalin dugo 2 ko 3 ba. Tun daga nan ban ƙara gani ba sai da ya koma ruwan ƙasa a hankali har ya koma mai haske sosai, sai ne wanka na fara sallah. Sannan a 17 ga wata na wannan watan sai na ƙara ganin jinin, amma wannan karan ya fi wancan yawa, shi kuma na rana 1 ne sai ya ƙara komawa wannan ruwan ƙasa-ƙasa ɗin bayan dawo har ya dawo mai haske. Tambaya ta anan malam, wannan ruwan ƙasa-ƙasa ɗin bayan asalin jinin ya ɗauke, shin za a iya yin wanka in ya zama ƙasa-ƙasa mai haske, ko kuma sai ya tafi duka sannan za a iya samun tsarki? A sharuwa lafiya. Ruwan ƙasa-ƙasa idan ya zo yana da hali biyu, in ya zo yana da hali uku. Idan ya zo lokacin da mace take tsammanin zuwan al'adarta tun kafin jini ya zo, za ta ɗauke shi a matsayin fara al'ada ne. Hali na biyu, idan tana yin al'ada sai jinin ya ɗauke ya zamanto ba ja ba, ya canza ya koma ruwan ƙasa-ƙasa, to wannan shi ma za ta ɗauke shi yana daga cikin al'adarta. Hali na uku, idan jinin ya ɗauke ta ga farin ruwa sai daga baya ruwan ƙasa-ƙasa ya zo, to wannan ruwan ƙasa-ƙasan ba za ta ɗauke shi a komai ba. Wannan shi ne halayensa guda uku. Saboda haka yanzu kaga ita wannan da ya zo mata a ran 6 ga wata bai fi ɗigo 2 ko 3 ba, to idan ya ɗauke wanka za ta yi. Amma idan bai ɗauke ba sai ya koma ruwan ƙasa-ƙasa, to ba za ta yi wanka ba, ta ɗauka har yanzu al'ada ne, har sai ta ga ya koma ruwa mai wato farfari, ya koma ita ce wanda ake ce ma al-qassatul bayda, wato ya koma kamar farar ƙasa, to shine sai ta yi wanka. Da ya sake dawo mata ran 17 ga wata, tsakanin 6 da 17 kwana 11 ne, saboda haka tunda bai kai kwana 15 ba za ta ɗauke shi yana daga cikin waccan al'adar ce ta farko, sai ta yi talfiq ta haɗa kwanakin da ta yi da ya dawo mata da kuma wani lokacin da ya sake dawo ran 17 ga wata ɗin, sai ta haɗa da na 6 ga watan, duk su zamanto al'adarta. Sannan idan ya koma ruwan ƙasa-ƙasa, duk da haka ba za ta yi wanka ba, har sai idan ya ɗauke ya koma, har sai idan ya canza ya koma wato al-qassatul bayda, ya koma farfari, shi ne lokacin nan za ta samu ta yi tsarki ta yi wanka. Ina fata ta fahimci amsar tambayar, wallahu ta'ala a'lam. To sai wadda aka turo ta waya ko? Wannan ya ce, Allah ya ji kan iyaye ya yi wa rayuwa albarka amin. Ya ce, na kasance ina da chronic illness kuma kudin asibiti na wahalan samuwa, ya halatta na yi health insurance private ba na gwamnati ba? Idan zan iya yi, ta yaya ne zan gane waɗanne ne halal da ya halatta na yi? Eto, inshorar lafiya idan a irin ta kamfanin nukan inshora ne ko ta NHIS wanda suke bi ta health management offices ne ake ce musu HMOs, to duk wannan yana daga nau'i ne na inshora ta zamani wadda bata cika sharaɗin addinin musulunci ba, kuma ya zamanto domin inshora akwai gharar a ciki, akwai riba a ciki, akwai caca a ciki, shi yasa malamai suka haramta ta. To aka samu badil a maimako, shine inshorar musulunci wanda ake cewa at-takaful. To idan abin da zaka samu na inshorar daga ɗaya daga cikin kamfanonin takaful ne da ake da su, muna da Nur takaful, muna da Salam takaful, muna da Jaiz takaful, muna da ya sunan na Cornerstone din nan ne wanda suka yi suma da African Alliance suma sun yi, akwai dai takaful din kusan guda shida ake da su yanzu. To idan irin su ne suka yi babu laifi. Haka zalika idan inshorar gwamnati ne irin gwamnatocinmu da suke shari'a, kamar gwamnatinmu ta Kano ta yi contributory health insurance scheme, shi wannan na contribution ne na wato musahama, asusu ne ake yi, kowa ya sanya kuɗi a ciki, wanda in mutum ya sanya kuɗi a ciki zai je zai samu wato kulawa ta fuskar lafiya bisa sharaɗin da aka rubuta da aka sanya masa. To shi wannan tunda ba sai yayi ba, ba ta ciniki, ba insurance ciniki bace, kuma babu wani kamfani da ya shigo wanda yake kasuwanci da abu, gwamnati ce take yi. Saboda haka asusun in ma an samu rarar kuɗi zai koma wajen abinda zai taima abinda gwamnati za ta sa ne a cikin asibitoci domin a taimaka ma umumin al'umma. Saboda haka shi irin wannan insurance babu laifi a cikinta. Kuma insha Allah cikin 'yan kwanakin nan su jami'an wannan za su zama ba su dama su zo su yi bayanin irin wannan tsarin wanda ya dace. To amma in dai za ka je na kamfani, in za ka je asibiti wanda yake na private, wanda su ba su yarda da irin wannan tsarin inshorar ba, to sai ka je ka nemi tsarin inshorar da ya dace da na musulunci, shi ne wanda kamfanonin takaful suke yi. Duk da yake har yanzu akwai basu kammala samun dama daga hukumar inshorar lafiya ta ƙasa baki ɗaya ba kan su fitar da nasu, kan su amince musu a kan tsarin inshorar lafiya bisa tsarin takaful. To amma in har dai suna yi, to wannan shi ne wanda zai halatta, amma wancan akwai hani a cikinsa. Sannan tambaya ta ƙarshe wanda ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana, amin. Tafiya ce ta kama ni cikin azumi, yaya zan yi da sallar ashar? Idan kana tafiya a cikin azumi, azumi baya hana a yi nafilar dare, wanda nafilar dare asham tana daga cikin nafilar dare. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar dare a halin tafiya, ko yana doran tafiyan ne sai yayi akan abun hawansa. Saboda haka zaka iya yi akan abun hawanka, ko a bus ne, ko a jirgin sama ne, ko a motarka ne da kake tukawa, ko a cikin jirgin ƙasa ne, ko a cikin jirgin ruwa ne, duk zaka iya yi lokacin da ake yin sallar tarawih din da daddare tsakanin sallar isha da sallar asuba, kai iya adadin raka'o'in na tarawih da zaka yi. Idan ma kuna da yawa, yadda za ku iya yi a cikin jam'i, ko kuma idan kun zamanto ba a doron tafiya kuke ba, kun kai wajen da kuke, amma kuma hukuncin ƙasar ruha a lokacin nan yana nan a kanku, ba zuwa kuka zauna a wajen ba, kun je ku gama muhimmanku ne sannan ku juyo ku tafi, to za ku iya yin ita sallar tarawih din a nan, babu laifi ku yi, saboda wannan tafiyar bata hana ayi sallar tarawih. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اعتمدوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن ولا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. لا
Allah jalla wa ala yace innal ladhina yu'duna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Hakika wadannan wadanda suke cutar Allah, wanda suke cutar Allah, wato suke yin batanci ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tsine musu, wato ya nisantar da su daga rahamarsa a duniya da lahira. Wa a'adda lahum adhaban muhina, kuma ya tanadan musu azaba mai wulakantarwa, ita ce azabar wuta. Wato bayan Allah jalla wa ala ya shiryar da muminai akan yadda za su girmama sha'an, za su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya gargade su akan cewa abinda ma suka boye da abinda suka bayyana di ya sani, saboda haka kada su boye wani abu wanda yake bai dace ba a janibin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda yace in tubidu shay'an autukfuhu fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima, in ba kun bayyana wani abu ko kun boye, Allah ya san komai. Sannan yayi kuma gargade su kan cewa baya halatta a gare su, baya kasancewa a gare su su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato su bakanta masa, da kuma cewar kada su hatta abin da yake na aiki wanda su a zahirin sa kamar aiki ne wanda babu laifi, amma kuma yana bata masa, yana bakanta masa, kamar zaman su su hira a cikin gidansa bayan an kira su sun ci abinci, wani aka ladabtar da su akan wannan. Sannan aka nuna kan cewar baya a gare su su ma taba tunanin cewa za su auri matan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa. Sannan kuma aka tike da umarnin su akan su yi salati gare shi sallallahu alaihi wasallam da gaisuwar aminci, wato su amintar da janibinsa daga dukkan wani abu wanda yake bai dace da shi ba. To bayan duk waɗannan umarce-umarce, to sai kuma Allah maɗaukakin sarki yayi umarni a nan wajen da gargaɗi ga waɗansu mutane waɗanda yake sun sifanti da sifar muminai, amma kuma a cikin ɗabi'arsu, a cikin halinsu shine yin abin da yake zai bakanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda rashin wato gaskiyar imaninsu da kuma abin da suka samu na sauki na kyakkyawar ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗabi'ar kunya da kau da kai da yafiya da rashin nuna fushi. Koda ku abin da aka yi masa abu ne wanda yake sanya ɓaci, yake sanya ɓacin rai, to sai Allah ya yi gargaɗi, ya yi gargaɗi da bayyana mummunan uquba akan wanda suke cutar da Allah da manzansa. Allah ta'ala ya sanya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinta ɗaya da cutar da Allah jalla wa ala, dan aka hada su tare da ambato wanda ya nuna hukuncin su duk ɗaya ne. Abinda zai bata, abinda yake na ɓaci ga Allah jalla wa ala, da abinda yake na ɓaci na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk matsayin su ɗaya wajen laifi a wajen Allah, kowannen su yana janyo tsinuwa ne da kuma azaba mai wulakantarwa. Cutar da Allah jalla wa ala shine a danganta abin da bai dace da shi ba, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu, afwan, a hadisin Aisha, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Bukhari yace kadzabani ibnu adam wa lam yakul lahu dhalik, dan adam ya karyata ni kuma wannan baya gare shi min haka wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik ya zage ni kuma wannan baya gare shi haka Allah ne yake faɗa a hadithul qudsi amma qaryata shi da qaryata ni da yake yi shine yace lan yu'idani kama bada'ani ba zai dawo da ni raye ba kamar yanda ya fare ni wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi farkon halitta ba shine yafi sauki a gare ni ba bisa sake yin wata halitta wa amma shatmuhu iyai amma zagin sa da yake mun kuwa fa qawluhu ittakhadha Allahu walada fadin sa da yake cewa Allah ya riki da wa ana al ahadus samad ni ko ni ne ubangiji wanda ni ne kadai as samad wanda kowa yake bukatuwa gare shi alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani wanda yake daidai da shi babu kini a gare shi to kun ga nan yana daga cikin cutar da Allah ka danganta abin da bai dace ba zuwa gare shi haka yana daga cikin wannan shi ma alhadithul qudsi wanda yazo shi ma daga hadisin Abi Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah azza wa jalla ya faɗa yace yu'zini ibnu adam dan adam yana cutar da ni ya subbu dahar yana zagin zamani yana cewa wannan shekara tirda ita wannan shekara Allah ya tsine mata wa ana dahar ni ko ni ne zamani biyadi al-amr al-amari a hannuna yake uqallibul layla wan nahar ni nake juya dare da rana domin in ka zagi zamani kana zagin abin da yake faruwa a cikin zamani din ne abin da ku yake faruwa a cikin zamani kaddara Allah ce abubuwan da Allah ya kaddara ne saboda haka kuma duk abin da Allah zai kaddara ko ya zamanto alheri ko ya zamanto sharri gare ka an umarce mu daga cikin shikashikan imani mu imani da kaddara to gashi nan a cikin hadisin Allah ya ce dan adam yana cutar da ni yana cutata to wannan ba wai yana nufin cuta da wato zata cuci Allah ta fuskar cewar wato zata rage martabar Allah darajar Allah ko ta rage mulkin Allah ko ta wani abu wanda yake a janibin Allah kamar yadda cuta take yi cuta bi ma'ana adzur ta rashin amfani dan mu a Hausa ba mu da wannan cutar wato cuta in muka ce cuta muna nufin abinda yake zai abinda ake nufi da cuta anan abinda zai bakanta abinda zai zamanto baci batanci shine ake nufi ba cuta da ma'anar kishiyar amfani ba ita cuta ta kishiyar amfani ai Allah ta'ala ya ce innakum lam tablughu durri fatadurruni ba za ku kai mustawa matsayin da za ku cuce ni ba ballantana ku cuce ni to ba wannan cutar ake nufi ba wannan ana nufin cutarwa ta batanci a baraini ba cutarwa ta batanci shine ka yi wani abu wanda yake dalilinsa shine ka yi batanci ga wanda kake ka bakanta ka faɗa abin da yake zai fusata shi ko zai bata masa to za a iya cewa mugustawa ta zance ko ta aiki kamar yadda muka fassara a jiya a shekaran jiya ma kana lakum an tu'dhu rasulullah cewa abinda ake nufi da idaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ku faɗi abinda zai fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai bakanta masa ko zai bata masa abinda zai fusata shi ko zai bata masa ma yughdibuhu aw yasu'u ilayhi shine yanda suka fassara ma'anar idaya to a janibin Allah shi ma jalla wa ala haka din ne abinda yake zai kawo wato a fita daga wato zai kai ya zuwa ga rashin yardar Allah yin abinda Allah baya so da kuma yin abinda zai zamanto bakantawa da tozartawa da kaskantarwa da rashin darajtawa ga Allah jalla wa ala wannan shi yana daga cikin idaya to waɗannan misalan ai kaga sun isa wajen bayyana mana me ake nufi tunda Allah ya ce dan adam ya zage ni zagin Allah shine ka danganta abin da yake bai dace gare shi ba ka ce Allah yana da da in kai haka ka zagi Allah kamar yadda wannan hadisin ya nuna ko kuma ka nasabta shi ya zuwa ga wato sifa wanda yake ta kaskanci kamar yanzu mutanen da suke wato sifanta wani Allah da cewa shine Allah ko kuma waɗansu daga cikin waɗanda suke so su fifita su har sama da Allah, kamar yadda zaka ji su a cikin waƙoƙin su suna yi, suna faɗin magana wadda take bata dace da girman Allah da janabinsa ba. To duk wani ya daga cikin izaya, ya daga cikin ɓatanci ga Allah maɗaukakin sarki. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma shi ne irin abubuwan da munafikai suke yi na bakantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda suke cewa ya auri ƴar wato ruƙaƙen ɗansa, ya auri matar ɗansa da ya riƙa, ya auri matar Zaid, kamar yanda suke. Wannan cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, ko kuma kamar yanda suka yi lokacin kissar Ifk, lokacin da aka yi mananan Aisha kazafi, suka yi ta yaɗa ta, suka yi ta yaɗa maganar. To wannan yana daga cikin idaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka yana daga cikin idaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da bakanta ma ahlul bait dinsa, a bakanta musu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sayyidina Ali yi ma Fatima kishiya, saboda yi ma Fatima kishiya zai bakanta masa, saboda in ya ce yu'zini ma yu'ziha, abinda yake bakanta mata yana bakanta mu. Ko babu yadda za a yi miji ya yi ma matarsa kishiya ya zamanto bai bakanta mata ba, in ko ya bakanta mata zai bakanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bakanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa kaga ga abinda Allah ya ce. Saboda haka kamalar tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yasa ya ce ma sayyidina Ali bai ba da izini ba, ya ce wallahi la azan, wallahi la azan, na rantse da Allah ban ba da izini ba. Ba wai don tsare ma nana Fatima abinda kare ta daga abinda zai bakanta mata bane, a'a, dan ya kare sayyidina Ali ne daga fadawa halaka, dan idan yayi halaka zai yi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya fito yana itikafi ya rako matarsa Safiya, ya raka ta wajen masallaci, sai waɗansu daga cikin musulmi su biyu sai suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi da mace, ba san wace ce ba, sai suka yi sauri, suka ƙara sauri, sai ya ce ala rislikuma, ya ce ku saurara, innaha Safiya, ba wata bace ba, Safiya ce. Suka ce subhanallah ya rasulullah, sai ya ce inna shaytani yajri min ibni adam majrad dam, shaytan yana gudana a cikin dan adam irin gudanar jini. Wato ya ji tausayinsu, kar shaytan ya jefa musu wani mummunan zato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su halaka, dan daga sun yi wannan in tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alim, wani abu ya darsu a zuciyarka a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai nuna kaskanci gare shi ko rashin martaba, to wannan halaka ne, idaya ne gare shi, halaka ne. Shi yasa saboda kamalar tausayinsa ya ɗauki irin waɗannan matakai. To cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haɗarin gaske. Al-Qadi Iyad a cikin littafinsa Ash-Shifa, Al-Qismu Tsani juz'i na biyu babi na uku gabaki ɗaya akan wannan ne, akan menene cutarwa a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma menene hukuncin wanda ya yi, wanda wannan babin yana da muhimmancin gaske ga dukkan musulmi ya zamanto ya san abin da ya kunsa, saboda ya kiyaye ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ya faɗa halaka. Saboda abin da wannan ayat ta zo, kaga dai Allah bai sanya wani kaidi ba, itlaqi yayi, duk wanda yayi ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam idaya, to Allah ya tsine masa, la'anahumullah, ai ma'ana Allah ya nisantar da su daga rahama, shine ma'anar la'ana. Sannan kuma ya tanadar musu azaba mai wulakantarwa, wato tunda basu girma, basu darajta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba darajar da ta dace da shi, to me kishiyar daraja? Wulakanci. Azabar da za a yi musu azaba ce ta wulakanci. To sannan kuma sai Allah jalla wa ala ya ce, yana daga cikin idaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da matansa, shi yasa ne ma malamai suka ce duk wanda ya zargi Aisha daga abinda Allah ya barrantar da shi daga ya barrantar da ita daga gare shi wannan ya kafirta yayi ridda saboda ya karyata alqur'ani haka cutar da sahabbai kamar yanda yazo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri duk da hadisin akwai magana akan ingancin isnadin sa amma ma'anarsa sahihiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah Allah fi ashabi ina hada ku da Allah akan sahabbaina faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wanda din yaso su dan so na ne yaso su waman abghadahum fa bibughdi abghadahum wanda kuma yake su da kina ne yake su man adha sannan yayi maganar akan duk wanda ya cuce su faqad adhani ya cutar da ni waman adhani faqad adallah wanda kuma din ya cutar da ni ya cutar da Allah waman adallah yushiku an yushiku an yu'adhibahu wanda kuma din ya cutar da Allah ya kusata Allah ya azabtar da shi to duk wannan saboda wanda yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tsare mutuncinsa da martabarsa kai haka ne domin tsare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko martabarsa ba a bar takuwa bace a isa matuka wajen tsare ta da kare ta to sannan Allah ta'ala yace walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu wadanda kuma suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata ba da wani laifi da suka aikata ba faqad ihtamalu buhtana to wannan sun dauki nauyin kage laifin kage wato sun aikata laifin kage wa ithman mubina kuma sun dauki laifi wanda yake bayyananne wato shine duk wanda ya cutar da mu'minai maza da mu'minai mata to ga su kuma amma su sai aka kayyade bi ghairi maktasabu ba da wani laifi ba dan a togace da cutar wanda za a yi ma mu'mini namiji ko mu'mina mace idan ta yi wani laifi kamar yanda za a zartar da haddi a kansu wanda yake ko kuma a yi ta'aziri me ta'aziri a tozarta mutum a mutuncinsa ko a gaya masa mummunan magana ko a yi masa tsawa saboda ya yi abin da bai dace ba da shari'a ko kuma in ya yi ma wani shi ma a rama masa duk wannan saboda abin da suka aikata ne na laifi amma ba tare da laifi ba ka cutar da dan uwanka mumi ka cutar da mumini ko mumina to mumini da mumina Allah madaukakin sarki kamar yanda ya tsare ransu da dukiyarsu haka ya tsare mutuncin su inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha dukiyarku da rayukanku da mutuncinku masu alfarma ne kamar alfarmar wannan ranar taku a cikin wannan gari naku a cikin wannan wata naku kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hudu bassa tahajjin ban kwana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a hadisin Aisha ya tambayi sahabbai ya ce atadruna mar riba ma arbar riba kun san wace riba ce tafi kowace muni tafi kowace wato cin riba riba da tafi kowace matsayi na riba suka ce Allah da manzansa su suka fi sani sai ya ce al istitalatu fi irdi akika al muslim fi irdi mri'in muslim wato istihlal irdi mri'in muslim ka halatta ma kanka cin mutuncin dan uwanka musulmi wannan shine yafi ma cin riba muni kuma kun san laifin riba duk wanda ya ci ta wato ya shiga cikin as-sab'al mubiqat laifuffuka guda bakwai masu halakarwa kuma an kamanta cin riba da mutum yayi zina da mahaifiyarsa sau 70 to abin da yafi ribar riba shine ka ci mutuncin dan uwanka ba kuma abin da yafi sauki yanzu a wajen mutane irin wannan ka ci mutuncin dan uwanka ka zage shi ka aibata shi kai masa ba'a kai masa ƙarya kai masa sharri babu abin da yafi sauki irin wannan yanzu a cikin rayuwar mu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabbai atadruna mal ghiba kun san menene cin naman mutum ghiba suka ce ban sani ba yace dhikruka akhaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ka ambaci dan uwanka da abin da in ka ambace shi yaji ba zai so ba sai hadisin Abi Hurairah sai suka ce to ya Rasulullah idan abin da na faɗa a kansa yana da shi yana tare da shi fa gaskiya ne haka din yake yace in kana fihi ma taqul faqad tabta wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta idan abin da ka faɗa haka yake yana tare da shi kamar ka sifanta shi da aibata wani abu na halittarsa ka ce ka wani fa kaza ne to in abin haka yake to ka ci namansa in ku ba haka yake ba ka faɗa bayan ba haka yake ba to faqad bahattahu kai masa buhtani ka dauki laifin kayi masa kage wanda shine a wanda aka saukar da suratul humaza akan sa wal sayasla naran dad awailul likulli humazatin lumaza alladhi jamaa malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutama za a jefa shi a cikin wutar hutama mai kararraye mun kashin mutum narullahil muqada allati tattali'u ala al afida wanda ita hange take tashi take zuwa ga zukata take konawa saboda yayin da kai mu mutum buhutani kaje ka shirye wani abu mutum baya wato abinda sai ake cewa buhutan shine wato idan mutum yaji sharrin da aka yi masa sai kasa magana fabuhital ladhi kafar ko haka Allah ya ce fabuhital ladhi kafar sai kafiri yayi kwatakas inji saukotawa ya rasa abinda zai ce to shine ma'anar buhutan idan aka shirya maka wani sharrin aka gaya maka ya fi karfin ka ce wallahi ban yi ba sai ka rasa abinda zaka ce saboda sharrin ya kai sharrin to shine buhutan to kona zuci gare shi to sai Allah ya sanya nau'in ukubar da ake yi ma wanda ya aikata wutar da zai shiga ciki tana ana sa shi a ciki in ta kararraye kashin sa to tattali'u alal afida sai ta kamo zuciya ta kona Allah ka kiyashe mu to wannan kun ga idayar mu'minai kenan faqad ihtamalu buhtana wanda duk suka haka sun dauki nauyin buhtan din shine wannan zulubin narullahil muqada allati tattali'u alal afida wa ithman mubina da laifi wanda yake bayyananne to bayan Allah madaukakin sarki yayi wannan gargadi akan mu'minai wajen su guji wato cutar da su guji wato batanci ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai maza da mu'minai mata an ambace su daban ba tare da ambaton da aka yi ma Allah da manzansa ba domin a nuna kan cewa martabar su koma bayan martabar Allah da manzo ne sallallahu alaihi wasallam su cutar da su ba ana cutar da su ba mutlaqan akwai lokacin da cutar su take halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace matlul ghani zulmun yuhillu irduhu wa uqubatahu wato mutum yayi taurin bashi bayan shi mawadaci ne zalunci ne wanda wannan yana halatta wato mutuncin sa da kuma yana halatta ai masa uquba to kaga wannan ya halatta al-idaya gare shi kamar yadda kuma Allah ta'ala yace wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wanda ya aikata mummuna a sakanta masa da mummuna to shi ko Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi mummuna yazo daga gare su saboda haka shi yasa aka ambace su daban idayar su daban amma idayar mu'minai sai aka ambace ta a daraja kaskasa da idaya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam haka ma wajen uqubar ta zamanto daban uqubar tasu ta idaya ga mu'minai bata kai uqubar idaya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ba to bayan wannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya wato ya ambaci gargadi da kuma abinda zai tsare mu'minai daga waɗanda suke yin daga jinsin abubuwan da ake na cutarwa gare su da matansu abinda ake yi na jinsin cutarwa gare su da matansu to shine Allah ya saukar da ladabin da mu'minai za su dauka domin su tsare mutuncin su da mutuncin iyalansu Allah ta'ala ya fuskantar da khitabin ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma qul li azwajika ce nema matanka na aure wa banatika da ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minin da mata mu'minai nan an ce matan mu'minai ba ana nufin matan auren mu'minai ba a'a mata mu'minai ba a ce mu'minat ba aka ce nisa'ul mu'minin ai mata waɗanda suke na mu'minai domin duk wata mace da take tana da alaka da ɗan uwanta mumini ko ƴa ce ko ƴar uwa ce ko matar aure ce ko uwa ce ko makamantan wannan ka ce musu yudnina alaihinna min jalabibihinna su lullube kansu su lullube ga kawukansu daga wato mayafansu zalika adna an yu'rafna wannan shine yafi kusa da a san su a gane su akan cewa su ba ku yango bane fala yu'zain ya zamanto ba za a cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ko ya kasance mai yawan gafara ne mai kuma jin kai a gabayin sa wannan umarni akai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya sanya ladabin hijabi ga matan mu'mine aka fara da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ya ga ya matan sa da kuma ƴaƴansa mata su hudu ne babbar su ita ce Zainab wadda Abul As ibn Rabi' dan wato dan yar uwar Khadija shine ya aure ta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi da cika alƙawari kuma yayi hijira tayi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi tunda bai musulunta ba a lokacin ya aika shi kan ya turo ta sannan ya turo ta bai zo makka ba bai zo madina ba sai bayan sulhun hudaybiya to a shekara ta 8 ita zainab ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kabarinta kuma lokacin da ta rasu ya tura da gyautansa kan alullube ta da shi dan ta samu albarkar jikinsa dan ya zama to sutura a gare ta to sai kuma a Ruqayya ita ce ta biyu wanda sayyidina Uthman ya aura har ana waka na musalta cewa mu bamu taba ganin kyawawa kamar kyan Ruqayya da Uthman ba sun yi hijira yayin hijira da ita zuwa Habasha suka dawo bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira zuwa Madina ta rasu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin Badar shi yasa ma sayyidina Uthman bai je yakin Badar ba da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zauna ya jinyar matarsa lokacin da aka kawo ana dawowa daga yakin Badar kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina wanda ya tafi ya kai labarin an ci nasarar yaki sayyidina Zaid ibn Haritha yana zuwa ya tarar an gama jana'izar ta shi ma bai samu jana'izar ta ba to sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aura ma sayyidina Usman Ummu Kulthum shi yasa ake ce masa Dhun-Nurayn mai haske biyu ya auri ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam har guda biyu to sannan Fatima ita ce yar auta ita ce a cikin mata ita ce karama sa'ar Hafsa ce matar Annabi sallallahu alaihi wasallam jiya ina cewa Hafsa an haife ta shekara 5 wai ashe kafin hijira nace kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam nake ne kafin bi'isa ba kafin hijira ba in kafin hijira ne an sake ta tana shekara 2 bayan hijira tana shekara 7 kenan akai auren har akai saki a'a shekara 5 kafin aike saboda haka tare da shekara 3 zama maka shekara 18 da shekara 2 hijira kuma shine ta zamanto yar shekara 20 lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ita ce karama a cikin mata to sune ƴaƴansa mata da kuma matan mu'mine aka ce su kusantar da wato su saki mayafinsu yanda zai rufe fuskokinsu idan suka tashi fita daga gidajensu domin bukata domin gidajen Madina sun kasance kamar yadda muka ambata babu bandakuna saboda haka idan za a fita sai da daddar mata suke fita domin su je su yi bayan gari da bukata ta dan adam sai da daddar sannan za su fita to in suka tashi fita akwai miyagun mutane munafikai a Madina wanda suke labewa don su cutar da wato mata waɗanda suke fitowa to idan mace aka ga kan cewar ba ta da lullubi to an san wannan baiwa ce saboda haka miyagun mutane za su iya mata za su kula ta amma ana ganin ta da lullubi an san wannan ya ce wannan zai zamanto sutura a gare ta shine Allah ya ce zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wannan shine yafi kusa da a gane su ba za a cutar da su ba to sai aka ce su rinka yin mayafi su rinka lullube kansu aljilbab mayafi ne wanda yafi khimar khimar shine dan kwali da yake rufe fuska da yake rufe gashi da wuya da yake rufe gashi da wuya yana rufe gashi da wuya da kuma karankar kirji shine al-khimar amma baya rufe baya gabaki daya to ar-rida shi kuma shine wanda yake rufe jiki gabaki daya to al-jilbab shine wanda yake tsakankani yafi khimar girma amma bai kai rida'u girma ba shi rida yana rufe jiki ne tun daga sama har ƙasa amma shi jilbab yana rufewa tun daga sama har zuwa gabaya to su sanya mayafinsu su lullube jikinsu su kusantar da shi wato su sa shi su rufe jikinsu su rufe fuskar su da shi shine a wajen rufewar fuskar aka ruwaito cewa su rufe fuskar su su rufe wato su daure saman goshinsu sannan su rufe wato saman hancinsu ya zama to idanunsu abu ɗaya yake wato su kusan rabin fuskar su sun rufe ta rabin fuskar su sun rufe ta to yin haka Allah ta'ala ya ce shine yafi domin kar a domin a gane su kada a cutar da su a rufe fuska ya zamanto a wannan yana nuni akan kamalar hijabi din ne domin an hadisai sun zo na mata waɗanda yake sun bayyana sun kwaye fuskar su a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a murce su da lalle su rufe fuska ba kamar lokacin hajjin bankwana matar da tazo Khuthamiyya za ta yi fatawa Khuthamiyya tazo za ta yi fatawa tana kallon Fadl ibn al-Abbas yana kallanta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya kansa sai ya sake juyewa ya kalle ta sai ya sa hannunsa ta baya ya juya kansa to kaga ba umarce ta kan cewa ta rufe fuskar ta ba haka zalika lokacin hudubar hajji a hudubar salla da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tare da Bilal zuwa wajen mata yana karban yana umartar su da yin sadaka har Ibn Abbas ya sifanta wata mace mai safa'ul haddain mai wato dugon baki-baki pimples irin kurajen nan bakake a fuska haka ya sifanta ta da shi akan kumacinta to kaga fuskar ta abu da take Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ta rufe ba haka zalika matar da tazo ta bijirar da kanta ta bada kanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle ta ya sunkuyar da kai to wannan duk suna nuna kan cewar wato wannan mace ta lullube fuskar ta shine Allah ta'ala ya ce zalika adna an yu'rafna yafi kusa da a gane su kada a cutar da su saboda haka abinda dai ake nufi kada shine abinda yazo a cikin suratul nur wala yudina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adon su sai abinda yake ya bayyana na daga adon bayyanannan ado shine kamar yadda aka ruwaito daga Ibn Abbas alwajhu wal kaffan da fuska da tafin hannu da kuma abinda yake bayyana na bayan tufa idan an sanya tufa abinda mace za ta sa a fuskar ta da abinda yake a fuskar ta wannan shine zina din da yake yake bayyana wanda yake rufe shi zai zama to akwai takura a gare su a cikin mu'amala a ta yau da kullun to shine wannan jami'i tsakanin su da wannan ayar shine ya nuna kan cewa yin wani abin da yake cikin wannan ayar shine yafi kamala ga mata kuma shine ya zama to wajibi ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda Aisha radiyallahu anha tace sun kasance in suka tafi haji idan suka wuce da ayari na mutane sai su saki jilbabinsu ya rufe fuskar su in sun wuce sai su bude da yake wato mace ihraminta a fuskar ta ne in mace ta yi ihrami ga hajji ko umra haramun ne a gare ta rufe fuskar ta musamman idan da niqab ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tantaqi bil mar'atul muhrima mace mai ihrami ba za ta yi sanya niqabi ba amma za ta iya sakin wannan ba yana cikin hadisin bane malamai suka ce za ta iya sakin mayafinta na kanta ko jilbabinta mayafinta da yake rufe jikinta da bayanta za ta iya sakin sa ya rufe fuskar ta idan tana waje wanda take gudun cewar maza za su rinka kallanta kamar yadda aka ruwaito ummahatul mu'minin suke yi to amma idan wannan shine kamala kamar halin ummahatul mu'minin da suke to sannan Allah madaukakin sarki bayan yace Allah mai gafara ne mai jin kai ai kada ku damu ya ku matan mu'minai da mazaje kuma da kan cewa ai da ba ku yi haka ba to Allah yayi gafara ga abin da yake da ba ku suturce shi ba kafin nan kuma Allah yayi muku jin kai yayin da ya zamanto ya tsare ku domin kula da abin da zai kawo muku maslaha domin shi hijabi wato tsari ne ga mata da mutunci ne a gare su ko a yanzu ne mace in tana sanye da hijabi zaka ga mu'amalar da ake mata da banci mu'amalar da ake mata da banci ba za a yi mata mu'amalar mai yawo tsirara ba mai yawo tsirara sai ka ga in ma ta yi magana inda za a kalle ta an san wato watsatsiya ce amma mai hijabi kuwa ta samu sutura to kaga abinda Allah ya faɗa ya tabbata to yana wannan yana daga cikin rahmar Allah yana daga cikin ihsanin Allah kyautatawar Allah da ya yi mu'minai yayi musu ya shiryar da su ya zuwa ga abinda zai tsare zai tabbatar musu da maslaha da gyara a cikin al'amarin su to sannan kuma sai Allah ya yi narko ya yi ban tsoro yace la in lam yantahil munafiqun wallahi wannan lam din shimfida ce ga rantsuwa Allah ya rantse yace na rantse idan munafikai ba su daina ba da waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu su ma ba su daina ba da kuma masu yada jita-jita a cikin garin Madina wanda suke kawo labari da zai kawo tashin hankali su ce ai ana nan an yi shiri an yi gangami za a gama da ku za a kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam su yada maganganu shine al-irjab wanda za su sanya ma mutane wato tsoratarwa su tsoratar da su dan su sanya musu karaya to waɗannan in ba su daina ba la nughriyannaka bihim za mu cuna ka gare su wato za mu zaburar da kai kanka aukar da ukuba a kansu wato za mu sallada ka a kansu mu sanya ka ka zamanto ka samu mu sanya ka ka fuskance su da yi musu abin da ya dace da mummunan aikin da suke yi thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sannan in muka cuna ka a kansu sannan ba za su makwabce ka ba za su zauna tare da kai ba wato su zauna tare da kai a cikin madina fiha illa qalila sai dan zamani dan kankani mal'unin tsinannu ne su inji Allah aina ma thuqifu ukhidhu ko ina aka same su aka kama su wa qutilu taqtila a karkashe su kisa kakkarfa sunnatullah wannan ita ce sunnar Allah al'adar Allah kenan fil ladina khalaw min qabl a cikin waɗanda suka wuce a gabani cewa haka Allah yake ma munafikan da suke tare da sauran annabawa a wato ala'ance su a kakkama su a karkashe su kika mummunan kisa walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka samu musaya ba ga sunnar Allah wannan an ambaci abubu mutane uku almunafiqun da masu cuta a cikin zukatansu cutar da ake nufi shine cutar mugazala cutar wato tsokanar mata da janyo hankalin mata da yin irin abin da zai ja hankalin mata irin nasu fito din nan da irin nasu sigina an san dai abin da yan birni suke yi to su ne shine wannan shine cutar masu kuma cutar sha'awar zina aikata alfasha da kuma masu irjab masu yada jita-jita wannan sifa ce ta sinfi guda ɗaya su ne munafikai ba wai sinfi ne guda uku ba cewa munafikai daban sannan masu wannan kuma wani class ne daban sannan masu wancan kuma wani category ne daban su dai munafikai su ne masu cuta a cikin zukatansu dan mu'minai masu cikar imani wanda imaninsu zahiri da batini ba za ka same su da wannan cutar ba ta wato kula mata da sha'awar alfasha ba za ka same su da yada jita-jita da zai raunana azimar musulmi ba da zai sanya su su karaya da yada jita-jitar da za a rinka dauka wani mummuna zai zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu mu'mine sadiqul iman masu gaskiyar imani suna wannan ba saboda haka waɗannan sifofi ne na sinfi guda ɗaya na 'yan Madina su ne munafikai to Allah ya gargaɗe su cewa in ba su daina ba to Allah zai cuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su wanda ya nuna tamkinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi kan cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci waɗansu mutane makiyansa to sai ya ga bayansu to me yayi in yayi me zai musu shine wato ba za su samu damar zama a Madina za a kore su daga Madina wato a kore su daga Madina wannan shine asali na a kori masu kawo barna a cikin al'umma shi yasa wato wannan al-mukhannath din nan wannan mai na mata nan mai shiga wajen mata dan Daudu a zamanin Annabi, ya sunansa ma? Ya sunansa, kisar tana nan cikin Bukhari, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore shi, wanda yazo yana cewa alayka idan kaje Taif alayka bi ibnatil Ghailan fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thaman. Eh, wanda yake sifanta mace yana cewa in kaje yana da suna wani mutum ne ba sifarsa nake so ba man Zaidu. Barakallahu fika da abin da ka kawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore shi daga Madina saboda yana ya san cewa yana yada barna. Wannan asali ne cewa masu yada barna a kore su daga gari. Shine in ba za a kore su ba su je wani waje a sa su a cikin kurkuku a kulle su har sai sun gyaru sannan a fito da su. To amma wannan ayar ta nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da ya shiryar da al'ummarsa ga abin da zai gyara su. Ba ta gari ba a saurin rabuwa da su da korarsu da daukan mataki mai tsauri a kansu har sai an yi abin da zai gyara su. Domin tarihi ya nuna kan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kori munafikai daga Madina ba, bai karkashe su ba. Ba wani umarni da yazo na ya cewa ba wani abu da yazo na tarihi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe munafikai, bali ya ci gaba da zama da su, wanda yake nuna kan cewar sun shiga wato sun farga. Wannan gargadi da aka yi musu ya tsoratar da su, sun shiga tanadin su, sun kama kansu, sun daina abin da suke yi na wato al-irjaf, yada jita-jita da neman abin da bai dace ba ga mata waɗanda suke ga matan mu'minai. Wato sun kama kansu ya zuwa ga ɗabi'a ta daidai, imma saboda gaskiyar imani wa imma tsoro ga ƙarfin hukunci. Shine abin da gargadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yayi musu da wannan aya. To kuma kun ga shi yasa din wato sai an ɗauki mataki na wa'azi da gargadi da tsoratarwa kafin a ɗauki mataki na ƙarfi na ayi amfani da sulɗa. Sai an ɗauki wannan matakin kafin a yi amfani da sulɗa, tunda kaga ba Allah maɗaukakin sarki cewa yayi la in lam yantahi al munafiqun la nughriyannaka bihim, in ba su daina ba to kaga an gargade su. Wannan shine gargadin, shine wannan matakin wanda yake za a yi. To kuma wannan ya nuna mana matakai na yanda ake gudanar da alhizba a cikin al'ummar musulmi. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Sunnatullahi tabdila, na fassara ta ko ban fassara ba? Na fassara, yace al'adar Allah da waɗanda suka gabata sauran annabawa su ma haka aka yi ma munafikan da suka yi zamani da su, ko ba za ka samu canji ba a sunnar Allah. Wataƙila walan tajida li sunnatillahi tabdila, ba za ka samu musaya ba ga sunnar Allah, wato al'adar Allah. In kana neman Allah ya canza yanda yake abubuwa ba za ka samu ba. Allah yana da tsarinsa, ba kuma zai canza ba. Yanda ya yi da munafikan da, haka zai yi da munafikan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka zai yi da munafikan ƙarshen zamani, ba za ka samu canji ba a cikin tsarin Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah ka ji kan magabatan mu. Akwai matar Alhaji Salisu suka bara da muke taimata addu'a da take ICU, yau Allah ya yi mata cikawa. Allah ya gafarta mata. Allah ka sa aljanna makomarta. Allah ka ɗaukaka darajarta. Allah ka sanya Allah ka kyauta bayanta. Marasa lafiyar mu, Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya. Akwai ɗan uwan mu Dr. Tajuddin Adegun, limamin masallacin Zomfiri na Abuja na Fuad Lababidi, kuma shugaban kwamitin limamai na Abuja, ba shi da lafiya, ya tafi ƙasar Misira za a yi masa tiyata. Muna roƙon Allah ka ba shi lafiya. Allah ka ba shi lafiya. Allah ka sa wannan tiyata da za a yi ta yi nasara. Allah ka dawo da shi lafiya. Allah ka inganta masa lafiya. Allah ka yi masa magani daga dukkan abin da yake damunsa. Matafiyanmu kuma Allah ka dawo da su lafiya. Akwai masu kawo masu sawa a raba abinci da masu kawo ruwan sha, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka karɓa daga gare su. Allah ka yi musu kyakkyawan sakamako. Akwai wata baiwar Allah ta kawo alƙur'ani a wannan masallaci, muna roƙon Allah ka saka mata da alkhairi. Allah ka ba da ladan wanda ta yi waƙafi. ka sanya shi zaman to sadaqa jariya a gareta akwai masu neman addu'a akan biyan bukatunsu muna roƙonka Allah ka biya musu bukatunsu akwai waɗanda suke zana jarabawa Allah ka ba su nasara Allah akwai kuma waɗanda suke neman aure muna roƙonka Allah ka yassare musu maza da mata duk Allah ka fuwace musu Allah ka hada su da muta da abokan aure na kirki wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin wahalar da ake ciki a wannan kasa ta mu Allah ka yaye ta halin rashi da yunwa muna roƙonka Allah ka yaye mana Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka laddafa mana halin da muke ciki Allah ka bamu aminci da zaman lafiya Allah masu garkuwa da mutane dinnan Allah ka yi mana maganin su Allah ka ije mana sharrun su Allah ka sallada rundunoninka akan su Allah ka watsa taron su Allah ka jefa razani a cikin zukatan su Allah ka da kusar da kaifin su bi rahmatika ya arhamar rahimin yan uwanmu na Palestine Allah ka kare su Allah ka ba su aminci Allah ka ba su nasara akan makiyan su su kuma waɗannan makiya nasu na Isra'ila Allah muna roƙonka ka saukar da azabarka akan su Allah ka da kusar da kaifin su Allah ka sanya ƙasa ta yi zilzali a karkashin su Allah ka saukar da daudarka akan su Allah muna roƙonka ka ba da nasara akan su Allah ka ba da zaman lafiya a ƙasar Sudan Allah ka yi maganin wannan yaƙi da ake yi a ƙasar Sudan Allah masu tafiya masu niyyar tafiya umra Allah ka yassare musu Allah waɗanda suka yi niyya suna fuskantar tsanani wajen sha'anin visa Allah ka fuwace Allah ka yassare Allah ka yassare su samu su je su yi wannan ibada Allah suna kwadayin yin umra a cikin wannan wata domin samun ladan yin haji tare da manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka ba su wannan falala da suke nema subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin